من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako khawatir al-Qur'aniyya. Yau muna 17 ga watan Jumada al-Akhira, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 446, wanda ya daidai da 18 ga watan 12/2024. Muna cikin suratul Anfal. Sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 26, yau insha Allah akan ta zamu tashi. Na malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yakuru idh antum qalilun mustada'afuna fil ard. مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا إذ أنتم قليل. Allah yana tunatarwa ko cewa masu imani su tuna lokacin da suke ƴan kaɗan, ba su da yawa. Mustada'afuna fil ardi, kuma ku ne masu rauni a cikin ƙasa, ga rashin yawa ga kuma rauni. Takhafuna an yatakhattafakum an-nas, kuna tsoron mutane su zo su farwu. Al-ikhtitaf shine kamar yadda tsuntsu yake wartar abu, haka yadda kamar shaho yake wartar dan tsako. Ma'ana kenan an yi ƙarfin ku gaba da baya, ko ba ku da yawa. Allah yake cewa ku tuna haka. Fa'awakum, sai Allah subhanahu wataala ya sanyo ku a jiki. Wa ayyadakum bi nasri, kuma Allah ya ƙarfafa ku da cin nasarar shi subhanahu wataala. Wa razaqakum min at-tayyibat, kuma sai Allah ya arzuta ku da daɗaɗɗan abubuwa. La'allakum tashkurun, Allah ya muku haka ne don ku yi godiya. Idan ban manta ba, aya da muka karanta can baya wadda Allah subhanahu wataala yake mana bayani cewa ya kuma su imani ku amsa ma abin da zai ku amsa ma Allah da manzon shi abin da zai raya muku zuciya. Amsa ma Allah da manzo, sai Allah subhanahu wataala kuma yake ba mu labarin cewa mu ji tsoron fitina idan ta zo, ba ta ware wanda suka yi laifi. Kenan zai nuna mana cewa lalle tabbas hadisan da muka karanta can baya, manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya umurce shi da cewa fazakir, ko ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Allah subhanahu wataala ya umurce shi da wa'azi. To haka al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, daga cikin manyan abubuwa a cikin musulunci wanda ya kamata a ce musulmai sun kula da shi. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa ku masu imani, yanzu gashi kun yi yawa, Allah ya ba ku nasara, musulunci ya fadada, komai da Allah ya alƙawali, Allah ya cika alƙawalin shi. hamma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yanzu ga musulunci yanda yake to shine Allah sai yake mana cewa mutuna baya mutuna da mutun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake shi kadai a garin Makka matar shi tazo ta biyu Abubakar yazo su Ali ibn Abi Talib su Bilal haka dai guda har yanzu ga musuluncin baka iya kidaya cewa mutun nawa ne suke yin shi to wannan abun ni'ima ce ta Allah Allah yana cewa duk mai imani ya tuna da wannan wanda ko bai tuna duk mutumin da ya mance bayan shi to masu wadin magana suke cewa gaba za ta mishi wahala dole mutum ya san wace irin gada ya bi ya wuce can baya dan yama Allah subhanahu wataala godiya ya kasance mai ilimi ne ya tuna tun da lokaci na dalibi ina ya shiga ina ya huta idan mai kudi ne haka ya tuna da lokacin da jarin shi dan kadan ne ina ne ya shiga ina ne ya huta in mai mulki ne haka to wannan tuna abin da yake baya zai sa ka gode mu Allah subhanahu wataala shine Allah yake hodi mana anan a wannan aya mai girma ku tuna da ba ku da yawa ku tuna da kuna tsoro ku tuna da mutane za su iya muku abin da suka dama to amma yanzu kuma ba sa iya muku abin da suka ga dama ko ba sa boko tsoro ku kanku akan imani malas da yake cewa yunabbihu ta'ala ibadahu almu'minin nan akwai sa hanya ko kuma akwai tunatarwa ga bayu masu imani akan ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi haythu kanu qalilina fakassarahum abu na farko dai su ɗan kadan ne sai Allah ya sa suka zama jiyawa wa mustada'ifina khaifina faqawwahum wa nasarahum kuma ga su masu rauni kuma suna tsoro sai Allah ya karfafa su kuma bayan karfi sai Allah ya ba su nasara yace wa fuqara'a 'alatan farzaqahum min at-tayyibat kuma da can talakawa ne wanda suna bukata sai Allah ya arzuta su daga dada dan abubuwa malace wa haza kana halul mu'minina halu maqamihim bi makkah lokacin da suke makka haka masu imani suke ha Allah subhanahu wataala ya kaddari irin abinda Allah ya kaddara da irin gwagwarmayar da aka yi da irin da'awa da aka yi da irin jihadi da aka yi har yanzu musuluncin gashi nan ya girma malai sai ke cewa hatta azina Allahu lahum bil hijrati ila al madina fa awahum ilaiha hasti Allah ya umurci manzon Allah da shi da sauran masu imani su yi hijira su je garin Madina Allah ya ba su mafaka a can wa qayyada lahum ahlaha awau wa nasaru sai Allah kuma ya sanya mutanen Madina mutane ne masu zuciya a bude suka karbe su hannu biyu suka ba su gidaje suka ba su dukiya suka ba su duk abin da bako yake bukata to wannan sai zaman tura daga cikin manyan abubuwan da ya kamata a ce masu imani suna tunawa da shi ja Allahu bil Islam famakkana bihi fil bilad Allah yazo da wannan musulunci dalilin aiko da manzon tsira sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sanya ma musulunci makana menene makana shine zama ya musulunci zauna da gindin shi baya bukatar ba jin wani tsoro kuma ba bukatar wani abu wanda za ce yau musulunci zai iya gushewa duk wani abu na tsoro ya wuce karamci babu shi talauci babu kuma ga nasara Allah subhanahu wataala wa wasa'a bihi fi rizq Allah ya bude arzikin shi waja'alahum bihi mulukan ala riqabin nas kuma Allah sai sanya mutane wasu daga cikin masu imani sarakai ne akan kuma kadiba ga irin gwagwarmayar da aka yi wasu sun mutu wasu sun yi shahada wasu sun yi rauni wasu sun yi kaza to zaka samu wanda shi can da ba komai bane kafin zuwan musulunci ko kuma lokacin da yana cikin musulunci to amma da aka yi jihadi aka samu wani gari sai a ce to kai ne shugaba ana kaga ya samu shugabanci wabil islami a'ta Allahu ma ra'aytum malaike cewa yanzu musamman hammu a yanzu da muke magana mutum ya diba ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda ya ma masu imani to malaike yace da musulunci ne duk abinda musamman kasashen larabawa jaziratul arab tun daga saudiya kaje wanda suke kewaye su Yemen su Urdun su Suriya Sham abinda ya shahi Lubnan abinda ya shahi Masar da wale da su Turkiya su ina ne duk inda zaka ga wani mulki duk inda zaka ga wani arziki duk inda zaka ga wata ƙasa to kasancewa musulunci ne ya tabbatar musu da wannan da suna nan a Makka kawai suke daga Makka sai Madina sai Taif wasu gariruwa haka kanana, tamma zuga musulunci yayi nisa, ya shigo Afirka, Masar, ya ci gaba zuwa Jazair, zuwa Tunis, har zuwa Maghrib mahudar rana, babu inda musulunci bai zo ba. To ga mulki, ga arziki, ga kuma makana. To amma abin da zai baka takeici shine sai kaga musulun a yanzu wanda yake ko ya zama dodan Saudiya ne, ko ya zama dodan Yemen, ko ya zama dodan Misra, ko ya zama dodan Jazair Algeri, ko ya zama dodan Morocco, musamman irin wanda Turawan horarshi suka musu tasiri, irin su Algeri, Jazair, irin su Tunis da Maghrib. In ga mutum ka ce mai musulmi ne, ma shi yana ganin musuluncin nan kamar wani kayan kyama ne. Ka ce mishi musulmi ne kai, ko musulmi kake? A'a, yana ganin ci bayani. Hassara kan ko kuma shugabannin a Tunis ne aka samu sarkin da ya soke azumi a cikin watan Ramadan saboda ana zahi a kai shi wani wata wanda yake sanyi, musulunci ya takura mutane. A Tunis ne kuma aka samu shugaban da ya soke cewa haramu ne mutum ya yi mace fiye da ɗaya, biyu, uku, huɗu, kamar yadda Allah ya ce. Aya ta Qur'ani zahiri, amma an soke ta dalilin me? Tsabagin Turanci na Faransa ya yi tasiri a jikinsu. Sun manta da cewa a wannan kasashen mutane ne daban wanda suke rayuwa a nan, amma dalilin musulunci, dalilin jihadi, wasu suka mutu, wasu suka rayu, wasu suka yi rauni, wasu suka yi kaza, musulunci ya zo. Wai sai yanzu kai a matsayinka na musulmi, shugaba na musulmi, a garin musulmi, a ƙasar musulmi, sai ga mutum ya rika ganin kamar wata kyama cewa musulunci ya ci baya, ko musulunci ci baya ne, ko musulunci babu ci gaba a ciki. Alhali kuma wannan abin da kake tamaka da shi, ƙasarka musulunci ne zo da shi. Babu wata ƙasa da a wannan ƙasa sun Larabawa. Asali wasu ma jiya ba Laraba ba ne, musamman wanda suke nan duk Barbar ne. Haya zuwa Morocco, haka shiga Espaniya, haka kewaya Turkiya, ka dawo kuma Rizatul Arabiya, wannan duka musulunci ne a nan a kwance. Jihadi ne aka yi, wato mutane sun mutu dalilin shahada. Amma sai ga mutum ya ce a kamar shi babu ruwan shi da musulunci, mulkinsu ba na musulunci ba ne. Musulunci zai kawo musu cikas a cikin mulkinsu. To kaga wannan akwai ci baya kware da gaske, abin da ya shafi imani. To shine malam sai wabil islami a'ta Allah ma ra'aytum, duk abin da kuke gani musulunci ne ba ku. In ba dan musulunci ba, ina ne ma Larabawa suka huto? Ma'ana take nawa suka yi a duniya? Ina ne Allah ya kai su? Ina ne suka ci wani gari a yaƙi? Kawai tsakanin Makka da Madina nan kewayen, a nan suke harkokinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kada Farisa, suka zama su ne shugabanni. Allah ya kara Rum, Allah ya kasance su ne shugabanni. Dukkan ƙasashen da kake gani a yanzu wanda suke tamaka da arziki irin su Qatar, su wane ne? Duk wani abu. Amma za ka ga duk wani abu na lalaci ko duk wani jan magana na musulunci, za ka cewa a can ake yi, ana so su ma wai dole sai sun tahi da zamani, suna ganin zamani shine tsiraici, ko zamani shine kore musulunci, zamani shine mutum ya rayuwa yadda ya ga dama, zamani wai suna ganin shine mutum ya rayu kamar yadda Turawan Yamma suke rayuwa. Babu doka, babu oda, babu addini, babu imani. To kaga wannan ci baya ne. Inda an yi riko da musuluncin, to da hayan za ka samu duniya a hannun musulmi. Amma zaka ji ba gani wa ake walakantawa a duniya sai musulmi, waye ake musu abinda a ga dama a kasashen su sai musulmi. Alalaka musu, a manna musu wani yaki na wanda babu gaira, babu dalili, kuma suna nan suna yi. Kadiba Suriya, kadiba Libya, kadiba Sudan, ana ta yaki tsakanin su, ana ta kashe mutane. Wanda zai kashe yayi kabbara ya kashe shi, wanda aka kashe shi ma ya kabbara, ka rasa wani irin rayuwa ne. Kadiba Yemen haka su ma. To kaga wannan yana daga cikin nisa da aka yi addinin musulunci. Mutane suke ganin wai za su rayu a haka nan, babu zancen rayuwa. Mutum in dai kace kai mai imani ne, kuma kace ka rayu akan wani tsari, bai yiwa, bai yiwa ka rayu ka ji daɗi. Dole sai ka dawo addinin nan a karance shi. Wannan Qur'ani da muke karantawa zamanto shine dastur, shine kundi wanda za a yi shari'a da shi. To a lokacin za a zauna lahiya, a lokacin musulmi za su samu abin da suke so. Zaman sai ga mutum bayan ya ɗare mulkin, ya samu bayan arzikin, ya samu bayan Allah ya buɗe arzikin shi, sai kuma mutum ya koma wani ɓangare daban. Malam sai ka cewa fashkurullaha ala ni'amihi, abin da ya dace shi ne gaba ɗayanmu a matsayinmu na masu imani, mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da ya mana wanda ba sa ilguwa. Babu wanda zai ilga ni'imar da Allah ya mishi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ba wanda zai cewa Allah ya mini ni'ima kaza, babu shi. Baka iya kididdigewa, sun yawa, wani ma baka iya sanin da shi sai in wani abu ya faru. Ya ce fa inna rabbakum muna'amun yuhibbu shukra, lalle ubangijinku, in ji malam, madaukakin sarki yana da dimbin ni'imomi, to amma Allah yana so a gode mishi. Kada mutum ya ma Allah godiyan mai, Allah ya baka, Allah ya baka, Allah ya baka, amma kuma ka nuna kamar Allah bai maka komai ba, ko babu godiyan Allah. Godiyan Allah abu na harko ne, shine yi mishi da'a. Mutum ya addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, yace wa ahlus shukri fi mazidin min Allah, su waɗanda suka zamanto suna ma Allah godiya, to su ne Allah zai ƙara ma. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Allah ce lalle tabbas ku masu imani duk godiyar da za ku yi to ƙari za ka samu. Inda Allah zai baka wani abu guda sai ka gode, zai baka biyu, in ka gode zai baka uku, haka zai zamanto. To amma kuma idan ka ƙi godiya sai Allah ya ce inna azabi lashadid, akwai azabin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kare mu. Wannan aya mai girma tana karantar da mu cewa lalle ne addinin musulunci ya fara a lokacin kaɗan, yake haɓaka, yake haɓaka, yake haɓaka, yana girma. To haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bada al-islamu gharibun fa sa'udu ghariban fa tuba lil ghuraba. Manzo Allah yace musulunci bako ne, kuma za a samu wasu shekaru da yawa in aka tahi aka tahi aka tahi aka tahi, sai mutane su ja baya imani, kuma sai musulunci ya zamanto sabo. Naka ce ga wata sunna, sai mu ce ganin a ba a santa ba iyaye da kakanni, ko a garin su ba a santa ba, ko ya zamanto sabo, har a rika cewa sabon addini. To wannan faɗa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Daman can bako ya fara, sai manzo Allah ya ce ma dalla da wanda za su kasance akan wannan addinin bako, ko kuma abubuwa wanda suke baki. Amma duk wanda za a ce iyaye da kakanni, ko haka muka gada, ko haka muka ana yi, in dai bai yi daidai da sunnan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama, to shine wannan tsantsan fata kenan. Mutum bai kamata ba ya bi irin waɗannan abubuwan na kwashe-kwashe. Ya kamata mutum ya bi addinin Allah, ko da ko an ce bakon ne, bakon ne, ko da an ce baki ne, ko da an ce kaza ne, sabon addini, to sabon addini in dai yanda manzo Allah ne ya karantar, kuma haka Allah yake so subhanahu wataala, to haka ya kamata mutum ya aikata. Sai Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibat, sai Allah ya baku abubuwa masu daɗi. Shine lokacin da Allah ya halitta abubuwa aka haramta wasu abubuwa. Akwai abubuwa da yawa na haramu, malamai suka ce idan ka diba abinda Allah ya haramta, in ka laluba ka bincika, sai kaga cewa a gangan mu jikin mutum game da rayuwar shi ko lahiyar shi, za ka cewa abinda Allah ya haramta akwai illa, akwai wata illar da yasa Allah ya haramta wannan abu. Shine ma'ana wa razaqakum min at-tayyibat, sai kaga cewa a musulunci duk abin da aka ce halaka ne, sai kaga idan ka kalle shi zai daidai da rayuwa ta dan adam, zai daidai da gangan dan adam, dan adam zai rayu ba tare da wata matsala ba. La'allakum tashkurun, sai Allah subhanahu wataala ya tada ku gode. To ya kamata duk bawa mai imani ya zamanto mai godiya. Kololuwar godiya shine mutum ya zamanto yana ma Allah da'a, yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Allah samu daga cikin masu da'a.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن
Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka imani, la takhunullaha, kada ku ha'inci Allah war rasula, kenan kuma kada ku ha'inci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace kuma wa takhunu amanatikum, kuma akwai amana tsakaninku da Allah. Kowa duk bawa da mai imani da mara imani, kowanne daga cikin mu in dai mutum ne dan adam, to akwai amana tsakanin da Ubangiji subhanahu wataala. Zai bautata mu Allah shi kadai, zai bi addinin da Allah yake so. To kada ku ha'inci wannan amana ta ku. Wa antum ta'lamun, alhalikun sani. Wa alamu, Allah ya ce ku sani. Annama amwalukum, cewa lalle tabbas dukiyoyinku. Wa auladukum, da kuma ƴaƴanku fitna. Allah ya ce fitna, jarabawa ne, ikhtibar. Wa anna Allaha indahu ajrun azim, shi kuma Allah madaukakin sarki yana da lada, lada kuma mai girma. Malaka unzilat fi abi lubaba bin abdul munzir, malaka wannan aya ta sauko a cikin wani ko kuma tare da wani wanda ake ce mishi Abilu baba sabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil munzir hina ba'athahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bani quraiza bani quraiza suna daga cikin wanda suka ci amana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an sa hannu ba za mu yaki ba mu ban mu yakakka kai ba za ki yake mu ba kuma ba za mu taimaka ma wasu su yake ka haka aka sa hannu to amma lokacin da Qurayshawa suka zo za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wannan bani Qurayza sai suka je suka goya ma Qurayshawa baya cewa a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sun saba alƙawari to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan abin da ya waru ya waru an zo an ce ba a sallama al'asar an dawo daga yaki aka ce ba a zama dole a taya bani Qurayza to manzo Allah sai aika Abilu baba da yaje liyanzilu ala hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to yanzu sun saba alƙawari wani hukunci ya kamata a musu fastasharuhu fi zalika fa ashara alaihim bi zalika wa ashara bi yadihi ila halqihi ay innahu zabah suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ana magana ana shawara ya za a yi da ku wani hukunci za a muku kun saba alƙawari sai suka ce to kai wani hukunci kake gani dan sakon da manzo Allah ya tura Abilu baba sai shi ya ce musu a ai kawai yanka ne sai musu haka mana kenan babu abin da yake tsakaninku da manzo Allah sai yanka sai yake cewa summa fatina Abulu baba sai Abulu baba bayan ya musu haka sai tuna cewa bai kamata ba ya shiga gaban Allah da manzon shi kenan tunda ba manzo Allah ya hudu wannan hukuncin ba kuma ba Allah ya hudi ba dan me yasa shi ya hudu wannan hukuncin ku duba da kyau ku gani wannan babban abu ne akan cewa duk yanda sahabbai in suka ga cewa sun ci gaban Allah da manzon shi to sai sun samu wata nadama nadama mai girma wannan kuma darasi ne mu a gare mu irin mutanen da za su kirkiro wani abu a shiga gaban Allah kuma a shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan addini ko kuma wata dariƙa sai ce wara'a annahu qad khana Allah wa rasula kawai sai ma yasa akan shi cewa lalle tabbas ya ci amana Allah da manzon shi sahabbai ko wannan yana tada musu hankali siran Allah da mutunta tabbata gare shi fa halafa la yazuqa zawqan hatta yamuta aw yatuba Allah alayhi sai rantsi da Allah yace na rantsi da Allah da na shiga gaban Allah da manzon shi na ci amana bazan taba dan da na ruwa ko abinci ba ko Allah ya mun gafara ko in mutu a haka wan talaqa ila masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa rabata nafsuhu fi sariyatin min sai je masallaci ma yasa aka darme shi ba zai sha ruwa ba ba zai ci abinci ba dalilin me ya ha'inanci Allah da manzon shi menene hukunci ne ya hadi wanda ba Allah bai hadi ko ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya hadi cewa ya sai dai ya mutu a haka ko kuma Allah ya mishi gafara wa makasa zalika tis'ata ayyam sai dai kwana 9 hatta kana yakhru maghshiyan alayhi min aljuhd ai ya zaman to lokaci sai ya suma yunwa da ishruwa cewa yayi wallahi ba zai sha ruwa ba wallahi ba zai ci abinci ba ko Allah ya mishi gafara ko kuma ya mutu a haka saboda ma'anar ƙarfin imanin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hatta anzalallahu tawbatahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har sai da aya ta sabko cewa Allah ya gafarta mishi tuban shi ta sabko faja annasu yubashshirunahu bi tawbatillahi alaihi sai mutane suka suna albishir ya abalu baba albishirinka Allah ya gafarta maka Allah ya mishi tubanka waradu an yuhilluhu min sariya sai mutane suka zo da gudu bari su tunce shi yace ci sha fa halafa la yuhilluhu minha illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi yace kai jama'a wallahi babu wanda zai tunce ni sai ma'aikin Allah da hannun shi siran Allah da mutum ya tabbata gare shi فقال يا رسول الله اني كنت نظرت ان اخلع من مالي صدقه سي من الله يجي سنتي شي سي الله da mutunta tabbata gare shi har yanzu yana ganin tuban shi da saura yace ya maikin Allah zan ba da dukiya ta gaba daya zan yi sadaka dan in samu rahama Allah in samu wannan tuba tawa ta tabbata faqala sai man Allah ya ce musu yuzika sulusa an tasaddaqa bihi yace abin da ya dace ka kasa da gida uku sai ka dauki kashi biyu in yaso guda kuma sai ayi sadaka da shi sauran ka bar ma iyalinka ko da karasu wannan kuma shari'a ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda wannan hadisin ma akwai hadisin daban wanda shi ma wani ya zo mutuwa yace ba ma yake Allah zai sadaka da dukiya ta gaba da yace yayin sulus to haka mutum ko wasiya yayin mutu dukiya ta na ba wani in ba magada bane tattaro ta zai in ta wuce sulusi to sai a kwatsa ta in bata wuce ba kenan shikenan eh sadaka ce yana da yanci amma idan mutum ya mutu baya da yanci a cikin dukiyar nan ta zama ta magada musulunci yake da yancin rabawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya raba to shi wannan Abu Lubaba ku ji ba ku gani ya tarma kanshi ba ci ba sha kwana tara albishiri zo mishi Allah ya maka gafara amma bai yarda ba cewa kada ku sunce ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai sunce ni bayan haka ne yace amma kin Allah zan yi sadaka da dukiya ta gaba daya dan me yasa ya wannan abubuwan saboda ya shiga gaban Allah da manzon shi mutane nauyin suke shiga gaban Allah da manzon shi har ma suna alfahari da wannan abinda ba addini ba abinda ba musulunci ba ba Allah bai ce ba manzo Allah bai ce amma mutun zai ce kawai ya nada rawani ko kuma ya samu wani ilimi na harshen larabci ko kuma ya samu wasu mutane suna goya mishi baya ko ya samu kudi zai shiga gaban Allah da manzon shi kuma ko aka ɗan uwa masu girma addinin musulunci da kuke gari ya rikirkice abubuwa sun yawa ana ta rudani ba kun bane illa wannan shiga gaban Allah da manzon shi inda za a ce mutane imaninsu na gaske ne ma'ana kenan baka komi sai abinda Allah ya ce bazakka bari ba sai abinda Allah ya ce ka bari bazakka yi ba sai abinda manzon Allah ya ce kai barka bari sai abinda manzon Allah ya ce ka bari to idan da za a samu rikici idan da za a samu wani yawa ko kuma a ce wannan da wannan kaga hanya ce guda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne guda to amma sai kowa ya kawo dariƙar shi kuma ya ce dole tashi zabi kenan dole a yi rikici dan me yasa kowa ba ya aje dariƙar shi ba a zo a yi aiki da dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ita ce aqidatu ahlus sunna wal jamaa mu ban mu da wani shehi ko wani wali ko ta dariƙa sai shehin mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da dariƙa sai ta annabi siran Allah da mutum ya tabbata gare shi ne wannan haza sirati mustaqim amma sai ga mutum ya shiga gaban Allah ya shiga gaban manzo Allah ko mutane suna bin shi kuma an ce kuskure ne ana ganin wanda yake kuskuren ne ma shi yake kan kuskure kuma yayi ko yayi rashin ladabi sai kuma ganin mutane suke tabbata za a yi abu da suna addini a zalibu addini bane to abin da kai ce kuma wanda zai hudu wannan kin ana girmama shi ko ya zamanto malami ne ko ya zamanto an dauke shi wani shehi ne amma da gaske abin da yake hudu ba gaskiya bane kaga kwana-kwanan nan wani daga cikin Muhammad ko Muntasir ake ce mishi ko Muhammad Nur wani daga cikin ɗiyan Ibrahim ya suka yaje Chadi ake karanta littafin da baban shi yayi sai daga cikin mai karantawa sai ya ce man qala anallahu yace man qala ana Allah fa huwa ala haqq li'anna Allah takallama ala lisani yace wai duk wanda yace ni ne Allah baban shi ya rubuta kisa sojiya kuke ji ana tariqar tijaniya musamman faila ana hudin mangaru na kahurci mangaru na mamaki kuma mutane su ce a anya malami zai iya hudin wannan magana kuma shehi to tara nan a rubuce aka ce duk wanda yace ni ne Allah astaghfirullah kawai mutum ya ce wai ni ne Allah sai ya ce yana kan gaskiya saboda me wai Allah ya yi magana a bisa halishin shi to ya za a yi musulmi ya fahimci wannan magana kawai sai can Chadi sai malamai gaba ɗaya suka haɗa kansu kun ga nan ne in aka hori aka ce wannan kuskure ne wannan magana ta kafirci sai wasu riga ganin ma ɗan izala ne ko ɗan tsananin addini ne ko ɗan kaza ne a bar kowa abin da ya gada mana ana zagin shehu ne ana kaza malaman gaba ɗaya na Chadi suka haɗu kuma suka zo gidan radio yana nan a bidiyo yana yawo a wannan suka haɗa kai duka malamai ga su nan aka yi takarra wannan magana wannan bakon da ya zo wannan magana da ya hudi magana ce ta kahurci mutum ya ce wai shi ne Allah wannan shi ne khulul wanda kuma baban shi a kan shi ne suka gina wannan aqida ta faila wai kowa ma Allah ne wai suna ganin idza kana hunaka wahid wa hunaka muwahhad wai san mata isnin haka baban yake cewa in ya zamanto akwai wanda yake kadaitawa akwai mai kadaitawa kenan dai ne wai dole sai an samu daya kawai kenan da mai kadaitawa da wanda ake kadaitawa su shiga cikin juna su zama daya kenan sai kowa ya zama Allah shi ne kuke gani idan mutum yayi wani kai wani bangare a cikin wannan dariqa sai ya ce shi ma Allah ne shi duk abin da ya gani sai ya ce Allah ne meye wannan Allah meye wannan Allah in mutum ya tarbiya haka suke mishi kenan mutum ya ida lalacewa ida haukacewa ya ida huta daga musulunci malaman su Chadi suka ce daga yau babu wani bako wanda zai zo ya huda abin da ya ga dama saboda magana ta kafirci ya za a dan adam yace shi Allah ne kuma ana magana akan addini kaga wannan akwai abin takeici kore da gaske to mu na kasashen mu ne kawai abubuwa karajibe Niger Nigeria sai mutun ya bude littafi ya rika karanta abubuwa na kafirci zahiri amma kuma shikenan sai a rika tahiyya akan hakan to kaga kenan yana daga cikin abubuwa waɗanda suka rikita addinai wannan dariku dariku waye yace ma su yi dariƙan su tsaya mu akan dariƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mutum yace shehi ne shi ina ta karanta nuna cewa shi shehi yanzu ni nace muku shehu shehu ne ni kawai shehu ne dake yau shi ma wannan yace shehu ne shi shine shi ma Allah Abubakar yace shi shehi ne ina ce wata takarda wanda za ta nuna shi ba shehun bane shi a ce ya huto da wata dariƙa sabuwa kai ka ce kai kai ne shehu wai diyan kama shehunai ne a wata takarda wani wahayi ne yazo daga sama ko kuma a kawai dai tsari ne mutane an samu jahilai shi yasa basta bayyana sai a kauye sai a iske yan kauye wanda basu san ba komai bayan Allah sai shehu ya bayyana kauye ya rika fadin abubuwa abin da ya dama amma anan maraya kana hutowa za ci a wannan ƙarya ce wanda ba musulunci bane wannan ba addini bane dawa za ku suna shinshinan kauye kauye daga kauye kuma sai a shigo maraya kene ya samu jama'a ya samu tawaga wane ne zai ce kai shehu ne kai haka hudo da wata shari'a haka wani rubuce rubuce kace ga ayar da addinin musulunci yake kadiba abu lubaba mutanen banu qurayza tambaye shi ne suka yi fa mi manzan Allah zai damu yace musu haka kashi kawai yanka ne sai daga baya yazo tunani ba wai tuna mishi akai ba a shi da kanshi ya tuna cewa ya hanci Allah ya hanci manzan Allah tunda ya shiga gaban Allah da manzan shi dan mi bai bari ba manzan Allah ya hukunci ko kuma Allah ya hukunci kawai abin da ya same shi kenan kwana tara bai ci bai sha ba yace ma ba a sunce shi sai manzan Allah kuma yace zai bada dukiyar shi gaba daya menene yana neman iso ce Allah ya gafarta mishi amma sai ga mutane suna magana na kafirci amma kuma ana ganin musulmai ne su su kuma alhali sun yi nisa sun huta daga cikin musulunci ya za a mutum ya ce shi Allah da shi ko kuma ya za a gane wai mutum Allah ya yi magana da harshen shi wata aya ko wani hadisi a wani tarihi aka taba samun Allah ya yi magana a bakin wani ko da annabi ne ba taba samun wani tarihi ba ko annabi ne tun daga annabi Adam alayhi salam a ce yau ga wani annabi saboda ya kai girma ta harshen shi Allah yake magana magana Allah muke ji ba wai qur'ani ba ko abin da ya kama da wannan kaga wannan akwai jahilci ana suna aiki da jahilcin mutane suna aiki da nisa da mutane suka yi zuwa makaranta suna aiki da cewa mutane ai suna bin duk abin da aka gaya musu ko kuma wasu so suke su ga wani abu mai yawa kawai sai bi shi yanzu wani in ya gani taro kawai in ya leka in ya ga mutane da yawa shi ma sai ya zauna ko kafirci ake yi ko addini ne ko ba addini bane kaga wannan shi bai san ba inda aka sa gaba kai da ake so kaga ka saurara da kyau kaga wace aya aka karanta ko kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta sai ka zauna kuma ka tace kai ma da kokon lokaci da Allah ya baka wani daga cikin shehunan ma da yawa da suke bin sun yi shi wayo wallahi wani ka gan shi bai da wayo ko nabi kawai maganganun ma da yake akwai rakaka a ciki akwai rashin tsari akwai rashin ilimi akwai rashin sanin Allah da manzon shi wani balarabin kauye wa cikin manganu da malamai suke nuna akan cewa sanin girman Allah wani balarabi yake zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maki Allah wa halici sama yace Allah ya maki Allah wa halici kasa yace Allah yace ya maki Allah wa halice ni yace Allah sai yace mishi Allahu arsalaka yace to wannan Allah sai yace mishi yanzu na gama ka da Allah ina maka gbagiya da gaske ne Allah ya aiko ka manzo Allah sai da tashi zamna yace mishi Allahumma na'am yace lalle tabbas Allah ya aiko ni daga nan ya imani ya san cewa babu magana ƙarya anan babu wata magana girman Allah a cikin zukatan duk dan adam mutum wanda yake bare wanda yake ala fitra wanda wasu ba tusa mishi abubuwa ba zaka same shi girman Allah a cikin zuciyar shi to amma sai aka zo aka hudda mutane girman Allah sai aka samu su girman shehi sai a karanta aya so dubu a karanta hadisi na manzo Allah so dubu sai ga irin wannan mutane babu ruwansu amma dai da an ce da an karanta wani waƙe na wani shehi shikenan sai suka zabura ko a kama sunan shi kaga wannan an cire musu girman Allah an cire musu sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama girman shehi suka sani yanzu a rika musafa na karanta qur'ani in ka samu zawuya zawuya sai ka ga kullun diwani ake karantawa to in ka karanta diwani lara nawa gare ka menene ma diwanin a ciki tukwana wai ban yabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran abubuwa in kai mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lara nawa gare ka in ka karanta alqur'ani lada nawa zaka samu dan harafi guda lada goma amma kaga shedani da yake baya soma mafi yawan mutane alheri sai ya sawara musu cewa abinda suke karantawa na ayyaban banza Allah ne ayyabo ne sai a kwana ana karanta diwani kaga kenan an yi aikin banza inda qur'ani aka karanta kowa da harafi guda zai samu lada goma kaji ba gani a sabbi qur'ani ko a karanta ayoyi wanda suke masu yawa to madama shedani shi sai ya hana kanan sai ya bude maka wata hanya to shi sa umma masu girma babu abinda zai kai mutun zuwa ga samun lada wannan addini da ake lada ne ake ma Allah ya samu aljannan mutum ya samu aljannan da Allah ya yi alƙawari to dole sai ka bi Allah da manzon shi kakka hayanci Allah kakka hayanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kada ka shiga gaban su ya zama to abinda Allah ya ce kake yi Allah subhanahu wa ta'ala wannan Abu Lubaba bayan haka na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunce shi yace ya maki Allah zan bada dukiyata duka yace a ka bada daya cikin uku shugaban masu tafsiri Ibn Jarir al-Tabari yake cewa nazalat hazihi al-ayat fi qatl Usman radiyallahu ta'ala an kenan cikin sababin nuzul banda wannan na farko daga Abu Lubaba kenan game da shine ta sabko shi Ibn Jarir al-Tabari sai yake cewa lokacin da aka kashe Usman khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku wanda a lokacin ne fitina ta yadu ko kuma ta samu a cikin musulmai ya ayyuha alladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wannan aya sai ta sabko yace wa fi sahihain qissati Khatib bin Abi Balta'a akwai kuma riwaya ta Imam Bukhari da Imam Muslim sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Khatib bin Abi Balta'a shi kuma manzo Allah ya so ya je yaki ma'ana za a yi fatahu Makka sallallahu alaihi wasallam yana shiryawa kawai sai dauki alkalami sai ya wasika zuwa ga mutanen Makka cewa daga Khatib bin Abi Balta'a manzo Allah zai kawo muku yaki kaza 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 duka yawa su labari yana cikin garin Madina shikenan Allah subhanahu wataala ya aiko da malaika Jibril aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga wane ya tona asiri ya rubuta wasika ya ba wata mace ta sa a cikin gashin ta tana wajen kori kaza haka malaika Jibril ya ba manzo Allah manzo Allah ya tada Ali ibn Abi Talib da wanda daga cikin sahabbai suka tai suka iske ta ke ina wasika ta wajen ki tace a ina babu suka juya suka juya suka mata dummagen da suka mata kawai ta kiya suka ce kai tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana suka ce mata wallahi zamu muki dir ko ina jikinki sai mu sai so sikenan kawai da ta ji tsoro sai ta hudo daga cikin kitso sai ta basu aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane 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 Khatib bin Abi Balta'a ya rubutu aka kira wani dan me kai haka sai ya ce baki Allah ni ba mutumin Makka bane ina da dukiya a can ina da yaya ina da kaza na hijira na zo wai na rubuta wannan ne ko dan in an je yaki ko sun sassauta mai yaya na da dukiya ta da waye da waye shikenan Umar ya ce ya maki Allah kawai a bar ni in ci da kanshi ai wannan munafiki ne sai manzo Allah ya ce mishi a baka san ba cewa ya halarci Badar su kuma yan Badar Allah ya ce musu su yi abin da suka dama Allah ya gafarta musu to shikenan manzo Allah kuma a lokacin kai tsaye sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi ba munafiki bane bai yi wannan dan munafici ba to yana daga cikin kenan wanda a wannan aya ta sako cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah wa rasul ya ku masu imani kada ku hayaci Allah kawar ku hayaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Khatib bin Abi Balta'a shi ma ya tsira dalilin imanin shi sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske suke babu wasa akan imani babu abin da suke da gaske da wasa shi yasa babu munafiki a cikin su wanda suke munafukai ne sai da Allah subhanahu wataala ya bayyana su da aka zo yakin Badar suka bayyana aka zo yakin Uhud suka bayyana aka zo yakin Ahzab a ƙarshe dai sai da aka rauraye liyamiz Allahul khabith min at-tayyib sai da Allah ya hudda na kirki Allah ya hudda na banza aka gane ko su wane ne amma idan aka ce maka sahabbai to wannan wasu mutane ne wanda Allah ya tace su aka rereye su Allah ya zamanto zababbun zababbu ne kuma ya suka zamanto abakai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa manzo Allah ya ce kada wanda ya zage su dole a rika girmama su kuma a rika jinjina musu a rika cewa radiyallahu ta'ala anhum Abdullahi dan Abbas sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa takhunu amanatikum nan wajen ma'anar ku ha'inci amana da take tsakaninku da Ubangiji subhanahu wataala sai Abdullahi dan Abbas yace amanatul amali التي اعتمن الله عليها العباد يعني الفريدة أكوي أمانة تأيك واند منا دا أمانة القولي سكانم دا أبنجي سبحانه وتعالى الله يا فلن تامن أبوه نفر الله تواند كده متيها إن شاء الله تندك سلا ورتك نرغة تنعوان دا الله فلن تامن يمن يسلا تنقبا sahaji su zakka su azumi su abubuwa biyayya ga iyaye sanin haƙin makwabtaka sanin kaza abubuwa na halal abubuwa na haram to dukkan wani abubuwan alƙawali ne kada mutum ya saba ma Allah a irin wani abubuwan kada mutum ya saba alƙawali to kada za ka yi sallah ka tsaya ka yi sallah da kyau in za ka yi haji ka yi mai kyau da ilimi in za ka ba da zakka haka in za ka yi azumi duk abin da za ka yi in dai ibada ne to ka yi ƙoƙarin yi akan cewa lalle wannan abin ka yi shi akan sani wanda Allah zai baka ladan shi yaqulu sai yake cewa la taqulu la tanquduha mana kenan kada ku wa in ce Allah shi ne mana kada ku warware alƙawalin da kuka yi da ubangiji wa qala fi riwayatin la taqulu Allah wa rasula yaqulu bi tarki sunnatihi wa irtikabi ma'siyatihi kada ku wa in ce Allah kada ku wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma le yace da barin sunnar shi duk mutumin da ya bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya haici Allah madaukakin sarki saboda Allah ya sauko da alqur'ani kuma ya sauko da sunna kenan mutumin da zai rungu alqur'ani kada ya ce shi babu ruwan shi da hadisi alqur'ani kawai zalla da shi zai ibada to wannan mutumin kamar ya haici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shine Allah ya aiko kuma shi ya fassara wannan alqur'ani kenan dole ya zamanto aqidat ahlus sunna wal jamaa da alqur'ani da hadisi haka suke tahiya daidai babu wanda zai tura wani babu wanda kike cin karo babu kuma wanda zai magana wanda yazo warware a'a da qur'ani da hadisi haka suke tahiya to haka ga mata duk mai imani ya imani kaga duk masu cewa qur'ani kadai ma ai akwai abubuwa da yawa na musulunci ba sa iya yi dole sai sun zo cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa qimu salata ya zakai sallah Allah ya ce wa atu zakata ya zakai zakka nawa ne nisabi a cikin qur'ani ina nisabi yake Allah ya ce ayi haji ina haji a cikin Qur'ani Allah ya ce kaza akwai abubuwa da yawa to duka wannan daga cikin abubuwa na shaytanci shaytani ne yake zayyana mutane abubuwa na sabo sai su ga kamar addini ne amma takaka mutun zai addini Qur'ani kadai ba tare da hadisi ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala to ha in tan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatsari ne babba shine barin sunnar shi to wannan kuma zai shafi kowa a ce wannan sunna ce ta tabbata eh ba zakka yi ba wannan wani abu ne daban wani babu matsala amma ka ce ƙarya ne ba sunna ba ce ko kuma babu ita kwata-kwata to anan matsala take zai kai mutum zuwa kahurci amma dan an ce wannan sunnar manzo Allah ne baka yi ba to shikenan baka ladan sunna to amma ka soki sunna to anan matsala take mutum zai yi huta daga musulunci mutum kuma zai yi rasa imani wani lokaci sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu munafukai sai suke hudu ko suke hudu musu maganganu wanda ba su dace ba yanzu waɗannan mutane za su je jihadi duk sun ji sun koshi wasu sun yi tambi wasu sun yi kaza suna hudu maganganu marasa kyau ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sabko da aya wannan magana da suka hudu tunin sun kafirta Allah ya ce la ta'taziru kada kafartum ba da imani kada ku yi ma wani uzuri kar ku ce a da wasa muke yi ko kuma a magana ne muke yi dan mu ci dan hanya ta mana kusa a Allah ya ce kar ku ka uzuri kun kafurce bayan kun yi imani to duk mutumin da zai izgili da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani abu na addini to zai kai shi zuwa kafurci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wartikai ma'siyatihi kuma yana daga cikin hayar da Allah da manzon shi shine mutum ya sa ma Allah mutum ya sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Suddi yake cewa idza khanu Allah wa rasulahu faqad khanu amanatihim duk mutumin da ya saba ma Allah da manzon shi mutumin da ya haici Allah da manzon shi to kamar ya haici amana take tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kanu yasma'una min annabi sallallahu alaihi wasallam alhadith fayafshunahu hatta yabluga almushriki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya hudu magana sahabbai sai su karbe ta hadisi kenan sai su je su gaya ma waɗanda ba su da imani kenan su kuma sai su saba kenan sun tayanci Allah sun ayyuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu zaid yake cewa nahakum an takhunu Allah wa rasulahu kama sana'a almunafiqun masu idin mai imani an hana shi akwai hani mai girma akan cewa kada mu sawa ma Allah kada mu sawa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu ha'ince su kamar yanda mudahukai suke yi to wannan abu ne wanda yake kore da gaske yakan kai bawa zuwa ga hasara da kuma rasa abin da Allah subhanahu wataala ya tara ji ga masu imani wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna gaba ta gaba sai Allah yake cewa ku sani ku masu imani ya'yanku da dukiyarku jarabawa ce malati ikhtibarun wa imtihan kamar asaka aji ko asaka wani daki a baka takarda da bit aka baka tambayoyi za a jarabaka zaka ci jarabawa ko ba zaka ci jarabawa ba maki a cikin 100 ko a cikin 10 ko a cikin 20 to aka baka yaya aka baka dukiya jarabawa ne lakum malaika cewa iz ataakumuhu ai ataakumuha lokacin da Allah ya baku liya'lama atashkurunahu Allah yayi haka ne dan ya san cewa zaku gode ko kuma zaku kafirci wani da Allah ya bashi yaya ya tsaya ya ma Allah godiya ya musu tarbiya tarbiya mai kyau tarbiya ta addinin musulunci wani ne Allah ya bashi dukiya ya tsaya ya ma Allah subhanahu wataala abin da ya dace game da dukiyar shi sai ya daide ku daga cikin bayu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴanku da dukiyarku fitina ne wallahu indahu ajrun azim kaga kenan mu kuma a yanzu babu abin da mutum yake buga gaba da shi ko mutum yake alfahari da shi kamar a ce dukiyar shi ƴaƴan shi ai wannan ƴaƴana ne ai wannan ƴaƴana ne a ina shige da huce da dan tara ma ƴaƴana zan gina ma ƴaƴana gida zan ba ƴaƴana kaza duk motsin shi duk shiga da hutar shi ƴaƴan shi ko kuma dukiyar shi dukiya ta ce kaza shago na ne a kaza zan je wuri kaza kamar mutum bai da aiki sai kuɗi sai wannan ƴaƴa to wannan ba karamin musiba bace ba karamin bala'i bane duk mutumin da zai allaka ranshi akan waɗannan abubuwa guda biyu to sojewa zai hasara duniya kuma zai hasara lahira kaga sojewa mutane ƴaƴansu ne suka halaka su kasancewar shi ya lalace ya kanjame tansiyon ta bige shi abubuwa na bala'in duniya da lahira su same shi dalilin ƴaƴa ne bai musu tarbiya ba suka yi abin da suka dama kullun suna bata musu rai babu tarbiya bai kai su makaranta ba ba san haƙƙin iyaye ba ba san haƙƙin makwabta ba san irin magana da za su mushi ba ba san ba cewa Allah ya ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma bai gwada musu hanyar makaranta ba ina ya gwada musu soyayyar da yake musu kuma yake nuna musu cewa shi ya musu komi sun samu komi a duniya to shikenan idan lokaci ya lokaci lokacin kai karhinka ya ja kasa kai uban su kuma karhinsu ya zo to a lokacin zaka gane cewa shayi ruwa ne saboda dukkan in dai babu tarbiyyar addini musulunci to baban shi bai kai komai ba irin rayuwa da kuke na turai sai dai a gidan tsofaffi a rika doka ana kai su a kai su gidan tsofaffi a can za su tsoho a can za su mutu sai su biya kuɗi a rika wanke ka a rika ma kaza can dai har lokaci yayi kai ka tai amma dai ka sa su a ido babu saboda me ba san haƙin iyaye ba kuma kai ba kai su makaranta ba suka karanta to kaga wannan ba karamin tashin hankali ne ga duk wanda ya zama mutum mai imani lokacin da kake da rauni lokacin kake da bukata ayyanka su agaza maka ayyanka su taimaka maka to musulunci kuma sai kawo haƙƙi babba bayan haƙƙin Allah da manzon shi to babu haƙƙin da yake zowa kamar haƙƙin iyaye kenan kaga baiwa ne mutumin da bai ba wasa da haƙƙin Allah bai wasa da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zai wasa da haƙƙin iyaye ba to kai ba kai shi bai san haƙƙin Allah ko san haƙƙin manzon Allah to balle kuma a ce ya san haƙƙinka kaga wannan ba karamin kuskure bane mutane da yawa suka yi kuskure su bar ƴaƴansu suna garran ba a titi yana ganin in ya kai su makaranta ta boko in suka yi boko suka yi boko suka yi zama bokoko suka zamanto sun kai matuƙa wajen boko sai ganin kamar ya tsira shikenan me ake cewa sun yi sun samu bak sun samu kaza sun je jami'a master waye master duka ne an riga an kare to a lokacin kuma za a gane to kuma daga nan sai ni kaga yanzu kuma wani dashi ne sabo yaro zai tunanin shi ma zai iyali shi ma zai samu ya kai kana barazana kana buga gaba cewa kai danka ne go to shi ma yanzu ya aihu kai abinda kai na soyayya a gare shi shi ma zai ma dan shi kenan kaga kai yanzu an hudda kala to shi babu kai babu ma'ana ba ta kai ake ba to shi yasa ake so yara a kai su makaranta san Allah san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san mene ne darajar iyaye to a lokacin za su girmama ka kai dan adam bawa mai imani wanda ya san Allah wanda ya san dokar Allah bai ma sanin darajar iyaye sai lokacin da ya aihu lokacin da ya aihu ya fara hidimar dan shi zai tuna cewa kai ashe baba haka yake ya kai shi likita, ya kai shi ina ne, yau ba lahiya, yau kaza, yau kaza, an sai ragon suna, an yi suna tun daga nan zai fara. Tun daga ran da aka haihuwa a likita ga abin da aka yi, aka zo gida aka yi sati, aka yi suna, aka yi kaza, sai riga tana cika gaskiya su baba. Mu haka ga mu nawa a gidan mu nawa ne, suwa ne, suwa ne, suwa ne. To nan dan zai jinjina baban shi kuma zai ƙara girmama shi. To amma wallahi idan babu addini babu ruwan su da shi. Musamman mutun ya saki mu ƴaƴan shi suka tai turai, to sun tai hal abada. Suna ganin ma kai ba kauye ne ba gida ji. In suka dawo mi za su yi da kai? Saboda babu karantarwa ta addini. Su a can turai doka ne, dokoki ne, in mutum ya kai 18 abin da ya ga dama zai ya zamana a gidanka ko ya bulaguro magana ma sai in ka zaba za ka mishi, dan ka mishi magana mara kyau zai iya rihe ka ko ya kai ka kotu. To amma mine ne zai karantar da mu cewa iyaye suna daraja shine wannan addinin musulunci? Ko baiwa mutum ya san addini dole sai an je makaranta, mutum ya kokarin kai ɗiyan shi makaranta. Dan ɗiyanka sun yi lokol kadai, wannan ba tsira ba ne, wannan ba hanya ba ta tsira. Ko musamman mutanen musulmi, rababu daga cikin musulmi abin takaici, wanda su kuma abokan ma sai sun diba lokol ta kirista, sai a za a ɗauki ɗan a kai shi. Wanda kwata-kwata ma bulbunin addinin ma musamman ɗiya mace ce, yanzu duk wannan lokol na kirista doka ne, su ba a sa hijabi, in suna zuwa ƙofa sai a hudda a sa cikin sak, sai a shiga da su. Kaga ƴan musulmi ne, kuma su ce a musulunci ai ne jar laif ce a alkol babu addini. Dan me yasa a bar su yi ra'ayin su tunda ƴaƴan musulmi ne? Sai sa za ku ga suna sa wani abu a biko, wannan na kiristoci ne, sayar sarkin wani wanda yake bajewa daga nan. Nan kamar hula yake, in suka sa shi yara su ko su suke ba su ko kuma su suke yi, almuhimu dai na kiristoci ne a wurin sa gani. Kamar hula suke sa shi haka, yadda nake sa hulan nan sai nan ya baje. A kiristanci ne din ko ga wannan sayar na kirista, za ku ga su suke da shi. To kaga kenan an hana ta hijabi, an gama ta da abin da yake na kiristanci. Sai ma ka zo gidanka kaga yara za su yi addu'a na cin abinci sun rufe ido, addu'a ta kirista, suna neman albarkar Yesu ya sa musu albarka abincin da za su ci. Wannan wakewa mu labari a nan wata unguwa, abin da ya sa ya huda ɗiyan shi daga wannan lokacin ta kirista, kawai ya ga sun zo sun yi haka, za su ci abinci, suna neman albarka, kuma cewa in za su shiga class ma haka ake musu. Mana kenan kai a matsayinka na mai imani baka bara tarbiya ba, baka kai ɗanka makaranta ba, kuma ka ɗauke shi ka kai shi wajen arne shine zai karanta da shi, kaga akwai abin takaici, sai ka yi rasa duka. To an ji ya samu ilimi, ya samu komi, ya samu duniya, to me ya rage? In ya mutu ka kai mishi asara, ya rasa lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace. To dole akwai abubuwa da yawa wanda muke wasa da su, cin amana Allah ne. Duk mutumin da zai ɗauki ɗa musulmi ya kai shi wajen kirista, akai ya bashi tarbiya, wallahi cin amana Allah da manzon shi, tunda Allah ne manzo, Allah ne ke babu labari cewa duk dan adam kullu mauludin yulad al fitra, duk dan adam ana halittar shi ne akan fitra, imani da Allah da manzon shi. Yace illa an yakuna abahu yuhawidanihi aw yunasrani, uwaye ne ko su maida shi kirista ko su maida shi banasari. To kai Allah ya sa kai musulmi ne, danka ya tashi musulmi, kuma sai ka dauke shi wai hannu biyu, kuma har ka biya kuɗi ka je ka bashi wai a jikin mota ma mission ke da akwai. Me kalmar mission? Me kalmar mission? Kalma ce ta banza, kalma ce ta cewa an tura ka wani aiki, dole ka yi shi, dole ka sa ma ɗiyan musulmi su rasa karkashi na musulunci, a sa ma ɗiyan musulmi addini duka ɗaya ne da kirista da yahudanci da musulunci, duk ɗaya ne, ba wani bambanci. A sa ma ɗiyan musulmi cewa babu ƙyama, babu alwala wal bara, in suka yi wannan sun ci nasara. Duk lokacin da suka amshe ma ɗanka akan cewa ko ya shiga kiristanci, ko ya shiga yahudanci, ko ya shiga addinin musulunci, duk ɗaya ne, to kai shikenan an cika yaki. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare, kuma wannan cin amana Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya kare mu. Mutane ana gaya musu dare da rana, sahi da marace, kuma suna ga ayoyi, amma san duniya ya kai mutane zuwa ga wannan. Allah ya samu gane. Allah gwada mu da gaskiya, gaskiya ce Allah ba mu ikon binta. Abinda yake na ƙarya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu guje mishi. Da fata mu da muka yi daidai Allah tara mu cikin ladan. Wanda yake na kuskure ne Allah gafarta mu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.